Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ta shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safina Sada Sodangi,
sai ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 17 ga watan Nuwambar shekarar 2016, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis.
To haka yake, inda za mu yi magana game da ciwon sukari wato diabetes a Turance, wanda kuma aka yi ranarsa a 'yan kwanaki guda uku da suka gabata, wanda yaya ake rayuwa da wannan cuta ne.
Ina da machine din da nake testing din sugar dina, zan ga level din shi shi zai gaya man cewa ga yawan ainihin alluran da zan yi, milligram nawa ne zan amfani da shi in yi allura din nan. Kuma ina son sanar da mutane cewa dole ka ci carbohydrate, kamar yanda suka karantar da ni a Germany, bayan da za a ce ba za ka ci abinci mai nau'i irin wannan ba, amma da abin da ake so.
Haka kuma sakonninku na Facebook da Twitter na nan tafi, ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu kiyaye ka'idojin kula da ciwon sukari wato diabetes a Turance domin rayuwa cikin kwanciyar hankali.
Muzammil Adamu Jibrin ya ce hanyar kauracewa ita ce mu koma wa abincinmu na gargajiya, don kuwa abincin zamani da muka shaku da shi ya sa muke da masu wannan lalura a cikinmu. Sai Nura Bello Daraja Kasar Gusau ya ce hakika cutar diabetes cuta ce mai wahalar sha'ani, wanda Hausawa ke masuna da cutar masu hannu da shuni. Don haka ni shawarar da nake baiwa jama'a, musamman waɗanda ba su kamu da wannan cutar ba, shine su dinga yawan zuwa asibitoci gurin likitoci don samun shawarwari da za su kare kawunansu daga kamuwa da wannan cuta. Muna addu'a Allah ya kawo waɗanda suka kamu da wannan cuta sauƙin rayuwa, amin. Sai kuma Adamu Muhammad Korema Nguru, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe ai mafita kawai shine mu bi ka'idoji da dokokin da likitoci suke bayarwa kafin kamuwa da cutar da kuma bayan kamuwa da cutar, sannan mu yi wa Allah da'a. Sai Misbahu Aliyu ya ce salam yau da gobe. A gaskiya duk mai dauke da wannan lalura kamata yayye lizamci ziyarar cibiyoyi da kwararrun masana kiwon lafiya domin bincike da samun gudunmuwa akan sanin halin da matsayin ciwon, tare da daukar shawarwarin masana kiwon lafiya don ingantar rayuwa cikin kwanciyar hankali da walwala. Allah ya kara mana lafiya da aminci. Sai Musa Emmanuel ya ce yau da gobe gaisuwa mai inganci. Kula da ciwon sukari na da mahimmanci musamman ga mai dauke da shi. A rika cin abinci da likita ya faɗa a ci, musamman tuwon gujiya, su alkama da dai sauransu, domin rage karfin sukari da ke jiki. In ba haka ba yana iya hallaka mutum har lahira. Sai kuma Aliyu Usman taka lafiya, Allah ya sa da faɗi taka lafiya daidai, ya ce yau da gobe za mu iya kaucewa wannan cuta idan muka kasance masu motsa jiki da kaucewa cin abin da ke janyo cutar. Uwa uba mu riƙa ziyartar asibitoci domin ganawa da likitoci domin binciken lafiyarmu, da kuma neman shawarwarin likitoci kan yadda za mu kaucewa kamuwa da cutar. Sai Zaharuddin Umar Bicci ya ce salam yau da gobe. Matakan da ya kamata masu fama da cutar suga wato diabetes su ɗauka domin rayuwa cikin kwanciyar hankali shine zuwa asibiti akai-akai da kuma aiki da abin da likita ya faɗa. Da fatan Allah ya ba su lafiya, amin. Sai kuma Gunera Yusuf Abubakar, Allah ya sa da faɗi Guneran daidai, ya ce assalam shirin yau da gobe. Ya kamata duk mai ɗauke da cutar ciwon suga ya bi dokar likita. Duk abin da aka hana ci to ya haƙura, abin da aka ce ya ci kuma ya ci. Duk mai dauke da wannan cuta, Ubangiji Allah ya raba shi da ciwon, amin summa amin. Sai kuma Kabir Nasir Shemi ya ce yau da gobe ba shakka akwai hanyoyi da dama wanda za mu iya kaucewa wannan cuta ta suga, kamar haka: yin awa asibiti, bin shawarar malamin asibiti, motsa jiki da dai sauransu. Sai kuma Ali Abdullahi Doran Baga yace salam yau da gobe idan mutum ya gano cewa yana jin abubuwa da alamomi ne na ciwon sukari to ya kamata ya garzaya wajen likita don a gwada shi kuma ya kiyaye shawarar da likita ya bashi. Sai Aisha Muhammad Idris tace salam yau da gobe ni dai fata na da addu'a ta Allah ya ba masu dauke da wannan cuta ta sukari lafiya. Mu da ba mu dauke da wannan ciwo Allah ya kara mana lafiya amin. Sai kuma Musa Adamu Rimi yace yau da gobe hakikanin gaskiya wannan cuta ta ciwon sukari ta zama gobara daga teku. Babu mai tare ta sai rabbani. A gaskiya wannan cuta tana daukar rayukan al'umma kamar wutar daji. Fatan mu Allah ya kawo al'umma daukin gaggawa akan wannan cuta mai saurin kisa amin. To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @bajogahaladu yace yau da gobe zuwa asibiti sayan magani bin shawarwarin likitoci kwantar da hankali tare da gudun cin abin da aka hana ci. Sai kuma @msayyadijibiya yace masana kiwon lafiya su ƙara ba da gudunmuwa wurin ilmantarwa da wayar da kan al'umma game da cutar. Sai @sado_ezekiel yace dole mu koma yin aiki mai ƙarfi wanda zai sa mazafa rashin motsa jiki na kawo illa. Sai daga ƙarshe @bella ishaku 3 yace a gaskiya masu dauke da cutar su dinga zuwa asibiti akai-akai domin neman shawarwarin likita da kuma aiki da shawarwarin. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To kin ji fa sakonni kenan da kuka karanto mana to ma sauraron rufatin za a ci gaba da aiko mana da sakonnin.
Ai Usman wannan cutar sukarin nan tana da hatsari sosai. Nike karantawa wai a cikin nahiyar Afrika kashi 90 cikin 100 basu ma san suna da ita ba. Saboda ba su zuwa a duk
haka ne ko.
Gadanta.
Yana bin jini. Sannan kuma abin ma da za mu gane shi ne irin yanayin abin da muke ta ci mai ta dankara wa mummuna.
Indomie.
Su wannan.
Kuma mutanenmu suna tunani kamar siga-sigan nan da muke sha ba dai ko kaga masara din nan shinkafa din da muke ci.
Wani zaki da mako ne ya kawo mu amma kuma to in aka wahala fa.
Duk glucose ne tuma duk siga ce.
Allah ya kara kare.
Amin. To Safina ba mu abin da ke gaba.
Bari mu bi Nasiru Yakubu Birnin Yaro mu ji tattaunawar sa da wani bawan Allah da ya shekara 21 da ciwon diabetes.
Sunana Shehu Abdullahi Abubakar Kwarau.
Alai Shehu, me tarihin cutar siga da ya same ka?
To gaskiya ciwon siga ya same ni 1995 ne a lokacin na fahimci ina da shi. Na yi tafiya zuwa Saudiya a wannan shekara sai na ina yawan fitsari ko da yaushe sallah yana nema ya gaggare ni in jira wannan sallah zuwa wannan sallah sai gaggare ni wasa sai kai ga har na yi bawali a jikina. So na fara ganin sai in ga ko fuska a idanuwa na suna wani iri dai haka. So da na dawo a Kaduna sai na je Premier Eye Center a duba mai idona. So da na je wata professor ce matan so ta duba ni sai ta ce wani asibiti nake zuwa. Sai na ce mata wani asibiti ne a nan gwan sarki amma asibitin sun tashi. So sai ta rubutu haka ta matsa ban dai san ko me ta rubuta ba ta ban ta ce in je in ba likita. So da na ba likitan sai ya tambaye ni cewa ina da ciwon suga ne, na ce mishi a ban da shi. Sai sa ne na je ni fitsari haka na kawo mishi sai ya gwada ya gane cewa ina da ciwon suga. Daga nan ya gaya min sai ya gaya min matakan da zan ɗauka na irin abincin da zan ci zan rika ci da kuma magungunan da zan rika sha. So haka na fahimci cewa ina da ciwon suga.
Bayan shawarar da ka fara samu daga likitan farko da ya gane ciwon kana da wannan cuta, shin ka rika kin gujema abubuwan da ya ce ka ci ko kuma kar ka ci?
Gaskiya ban ma bi dokokinsa ba.
Ya ka ji?
Na wahala don ban tsammana ko ni wanda yake yawan wahala da diabetes da ya wuce irin nawa ba. Lokacin na sha tsanani matuƙa.
Menene bambancin gujewa shawarwarin da kuma bin shawarwarin?
In ka bi shi wato shi ciwo ne da wato yake son managing, ba sai da zan ce da Hausa ba, ciwo ne da da yake son kula kula ne kana bin kaidoji in kana bin kaidojin shi zaka zauna lafiya babu wani man kai ka ce mishi kana da diabetes ba zai taba yarda ba amma da zaran ka kauce ma kaidojin nan to zaka ga ko abin da yake ba daidai ba cikin rayuwarka
wasu alamu kake fara ji ciwon ilalle ila ciwon nan ne yake damun ka shin fitsarin ne ya dawo maka alamun ko ko an ci gaba da wasu alamu
to lokacin yawanci fitsarin ne da kuma za ga jikin kana zurgewa ga yawan shan ruwa da ka sha ne zaka koma ka zubar da shi hata ko fitsari ne kai haka ko su kwari yaka muke kiran su shazuma ne zaka ga suna bin fitsarin nan naka zaka rika jin kasala ko da yaushe zaka rika jin kasala so wa'innan su ne abubuwan da farko-farkon shi zaka ji yana damun ka idanuwanka ma zaka rika ganin matsaloli haka na wajen gani da sauransu wa'innan su ne ainihin abin da zaka fara ji kafin ya kai wani yanayi wanda in baka kiyaye ba zai shafi abubuwa da dama
bin kaidojin da ka rika yi kana jin jikinka ya ne a lokacin
a lokacin duk da ka bi kaidoji zaka ji jikinka ya canza zaka samu karfin jiki zaka rage shan ruwan nan zaka rage fitsari zaka ji daɗi amma da zaran in nan rana ɗaya ka canza ka bi kaidojin nan ba to insha Allah ku shigargari ko ba gwada ka ba zaka ji a jikinka zai gaya maka
baya ga kai da ka samu wannan cuta akwai yan uwanka ko ƴaƴanka wanda suke da shi
to yara na dai ba su da shi amma dai akwai yan uwana wanda muke daki daya akwai mutane biyu wanda suke da shi wanda mu ma dai da an ce ana gadan sa to mun gaji shi ne wajen mahaifin mu
yanzu a yanzu wasu irin abubuwa ne ka tsare wanda yake banda kaidojin nan taiwo abinci wasu irin abinci ne aka ci karkace
to gaskiya kamar yanda na gaya maka shi ni zan yi cewa kai man wani stage haka wanda yake na kai ga magungunan kwayoyin nan ba su man amfani har na kai ga ina yin insulin wanda yake ban gane yanda ma za insulin din ba wanda har sai da na je Germany asibiti a Germany da naje asibitin nan sai da suka dauki kaman kwana uku wanda likita yana karantar da ni menene shi kanshi diabetes din yanda zan rika ji in ya shafe ni da kuma abubuwan da ya kamata in rika yi so a yanzu ina sanar da kai cewa bana ba magani nake sha ba insulin nake insulin din nan kuma duk lokacin da zan ci abinci sai na yi test din sugar dina ina da machine din da nake testing din sugar dina zan ga level din shi shi zai gaya man cewa ga yawan ainihin alluran da zan yi milligram nawa ne zan amfani da shi in yi allura din nan kuma ina son sanar da mutane cewa ba wai shi dole ka ci carbohydrate kamar yanda suka karantar da ni a Germany ba yanda za a ce ba za ka ci abinci mai nau'i irin wannan ba amma da abin da ake so kai mixin ka hada da wannan da ganye da wannan ka abin nan yau karkaci da yawa musamman mutanen Najeriya ai randa duka ce zaka hana mutumin kuma arewa ko cin carbohydrate to ai ba musan kuma abin da zaka ce mashi ya ci ba to amma ana so a ci da natsuwa ne ba da muka ci so 5 so 6 a rana ba amma karkaci ka taki cikinka ka ji ka koshi din nan kana gitsa ka ci dan daidai kana ci a hankali so wannan su ne abubuwan da muke
akwai kana da aboki wanda yake da cutar nan yanda kuke zauna ku tattauna abubuwa
abokai ko sosai
ya suke gaya maka in sun kula da wannan kaidoji da kuma rashin kula da kaidoji
to jejjen nan wani ma ya zo nan gidana wanda yake waziri ne na Badarawa ana ce mishi Isa waziri ya zo yana tambaya na yace shi abin da yake damun shi akwai wani lokaci da safe musamman da safe in yayi ya ci abincin safe kafin azhur sai jijikin shi yana rawa yana jin zufa yana jin yunwa da sauransu yana zufa sai na ce mishi to ya shiga wani yanayi kuma daban domin shi wani abu ne hatta in sugar din kuma naka ya zama low ya zama kasa to sai ka shiga koma in kai wasa so na ga mishi idan ya ji irin wannan duk abin da yake ya bari yana da kyau an ga mana cewa ko tafiya zaka yi to indai kai mai shan kwayoyin ne ko kana insulin to kasance da dan chocolate a jihonka wanda da ka ji wannan yanayin zaka ji jikinka ya kama rawa ka rika jin zufa a jikinka ka ji kana jin yunwa kuma in ka kama cin abinci ne inda ka san dabba yana cin dusa haka zaka rika cin abincin nan ba hankali a wannan lokaci to in ma baka ci ba zai kai ga kana iya fadi ka zama ka shiga irin abinan da ake ce mishi koma da so abubuwan duka guda biyu ne in kana yin insulin ko kana shan magani ya iya yi wa ya kai ga abin naka kuma sugar din yayi kasa to idan yayi kasa shi ma hadari ne so dole sai ka kula kana dudduba abubuwan nan duka gaba daya
ma iya cewa duk wanda ya kula da kaidojin nan zai zauna lafiya
hakika yau ni kaina shekara na 21 kenan da gane cewa ina da diabetes akwai kuma dewa wanda zaka gansu shekarunsu da yawa wasu su kan shekara 100 ma suna da diabetes din nan amma a gaskiya wanda in bai kula ba to gaskiya yana haduwa da hadarurruka daban-daban
a ƙarshe da shi mai shawaran ka ga jama'a da yadda za su kula da kawunansu domin wannan cuta ya zama ruwan dare ga mai duniya
to gaskiya abin da na fahimta shine yanayin abincin da muke ci yana taimaka kwarai da gaske dole mu kiyaye irin abubuwan da muke ci irin shin zaki-zaken nan irin su juice din nan su menene gani muke kaman gatanci ne wai kaga kana cin su to dole mu kiyaye da su kuma babban abin da zamu da dukiya shine motsa jini motsa jiki ke zance to idan mutum yana kiyayewa da irin wa'annan abubuwa insha Allah ko da abin ya kama shi za ga da sauki domin abubuwan nan da farko akan ce ciwo masu kudi ne da za ga sai mai kudi mai hutu yake ma illa manomi da wuya saboda kullun yana cikin aiki na karfi sai kaga yau yana zufa yana fitar da sugar din yana fita ta zufa din nan amma wanda yake hutacce to ina tabbatar maka yafi masa illa kwarai da gaske saboda ka kiyayewa da irin abubuwan da zamu ci yawa abubuwan da zamu ci da kuma motsa jini da sauransu su ne kamata mu kiyaye ba gatanci ne a gidanka kai jamiya ka cika mishi mai ba ko kuma kuni kana shan zaki kai akai baki ka kawo musu minerals da menene da sauransu kana ganin shine burgewa wala ba shine burgewan nan ba shine rayuwa mai kyau ba ka tsaya abincin nan na kauye da kake ganin shi kare na shi din nan kana ganin to yafi amfani fiye da komai da kake tunani
Lashe Abubakar muna godiya da ka ba mu damar tattauna da kai domin al'umma su amfana da abubuwan da ka faɗi game da yanda kake ji ga wannan cuta
to madalla nagode kwarai da gaske
To Nasiru da Malam Abdullahi mun gode kwarai da wannan tattaunawa da kuka yi. To kafin mu je ga likita bari mu ji wani rahoto daga Jamhuriyar Niger game da gwajin ciwon siga da aka yi a ranar 14 ga watan Nuwamba da ya gabata din na wannan rana ta ranar sukari. Yusuf Abdullahi gare ka.
Gwamnatin Niger tare da haɗin gwiwar wata kungiya mai zaman kanta da ke yaki da cutar ta suga ko diabetes a duniya da ake kira WDF su ne suka shirya wannan gwajin na cutar ta suga a wasu cibiyoyi na musamman da aka kafa a birnin nan Yamai.
Yawancin jama'a an yi lissahi a nan Afirka mutane 90 bisa kan 100 basu san ba suna da diabetes amma suna da diabetes saboda shi muke cewa kowa ya zo ya yi wannan gwaji na diabetes ya san yana da ko ba shi in aka san kana da diabetes da wuri yahi ya zamanto a ce sai ka fada dokoka a kaka ama magani saboda wannan aka ce rigakafi tahi magani
to ko yaya za a kwatanta cutar ta suga a jamhuriyar ta Niger
an yi kidaya nan da shekara 9 OMS ta yi wata kidaya ta ce kashi 4 daga cikin 100 na mutanen Niger suna da diabetes kenan akwai mutum fiye da 400 wanda suke da diabetes amma bai ba ko mutum 20,000 wanda suka san suna da diabetes kenan saboda mutanen nan ne wanda ba su san suna da ita saboda ita cuta ce wadda wani gamin ba ta bayyana sai ta kai ta yi kamari sannan take bayyana cikin jinin mutum
suna da yawan gaske mazauna birnin Yamai da aka yi wa gwajin albarkacin ranar ta yaki da cutar ta suga a duniya
na alhamdulillah duka bani duka an gwada mun bani kuma ina kira ga ƴan kafa kowa da kowa zuwa kenan yau in za ka dauka duk din suka ji optal da ka kashe wajen suka 20 30 kayan amma wannan gwaji duka a laboratory ko cikin labo na sauran clinic duka duka mutum sai zo ya kashe wannan kudin duka kenan ya kamata ina kira da ƴan ƙasa da matasa da latiyar kwarkwa kowa zo a mishi
ana da yi gudanar da wannan gwajin ne a sassa daban-daban na shankure Niger kuma kyauta ruwan Allah
To mun gode Yusuf Abdullahi daga Niger yanzu bari mu je ga likita Fatima Muhammad mu ji yadda wannan abu ke shafar lafiyar mu
Daga farko zaki fadi mana sunanki da abin da kike yi
Sunana Dr Fatima Muhammad ina aiki anan asibitin Aminu Kano na koyarwa anan Kano ina bangaren family medicine da Hausa zamu ce mishi likitanci na iyali
likitan iyali
yawa muna ganin kowa da komai da kowani cuta mata da maza da yara duka muke fara ganin su kafin mu tantance inda za su je a cikin asibiti
Ranar Laraba 14 ga watan Nuwamba ita ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin bikin yaki da cutar sukari wato diabetes a duniya wannan shekarar. Me zaki fadi mana game da wannan cutar me ke haddasa shi?
To the Friday a November shine abin da ake kira Diabetes Awareness Month. Ranar da ake so a yada awareness kaman fahimtar shi ne shi cutar sukarin diabetes kenan. Sai kuma shi ranar 14 ga watan shine World Diabetes Day din kenan ranar musamman kuma wannan shekaran seen in abinda aka fi bada muhimma akai shine abinda ake kiran shi wai eye on diabetes
muhimmancin tantance
yawa muhimmancin screen
gwaji
test na diabetes gwaji na ciwon sukari din so shi dai ciwon sukari dai cuta ce da yake daukan tsawon shi da kuma yake manifesting da yake
ke bayyana kan shi
cuta ne da ya samu asali don yawan suga a jini sanadiyan hanta baya iya converting shi sugan ya yi storing in shi in the form of glycogen a jikin dan adam saboda haka tunda baya iya canza yanayin shi daga glucose ya koma glycogen shi ne sai ta ga glucose din shi sugan kenan sai ya yawa a jikin dan adam kuma da yake abu ne da shi sugan yake yawo a kowane a bangare na jiki yana affecting saboda haka shi
yana cikin jini ne
yana cikin jini yana taba ko ina daga kan kwakwalwa har zuwa tafin kafan dan adam
to ita wannan cutar akwai mafita
to yanzu dai akwai gwaje-gwajen da ake yi a kasashen waje da dama da ake so a gani ko za a samu waraka dama babban maganin abinda yake ka haddasa ciwon sukari din shine deficiency rashin wani abu a jikin mutum sunan shi insulin insulin din shi yake canza nau'in sugan glucose din ya zama glycogen so a rashin insulin din shine ake samun diabetes so amma yanzu akwai test da gwaje-gwajen da ake yi da ake so a yi insulin akwai wanda ake dama ake bada kamar allura to yanzu akwai wanda ake yi yanzu ana gwaje-gwaje ba a gama da tabbatarwa ba ana so a yi irin na fesawa kuma ana so a yi kamar yanda za a iya transplanting wa mutum shi da suke producing insulin a jikin dan adam
to ita ya wannan cutar take bazuwa ne
gaskiya cuta ne da ba wai bazuwa yake kan infectious disease ba cuta bane da ake dauka daga wani mutum zuwa wani mutum shi metabolic illness ne kuma yana da certain akwai risk factors wasu risk din da dan adam yake da shi da za a ce tana da zai yi ka samu ciwon suga akwai da for na farkon ciki shi ne a ce in kana da wani a dangin ku da yake da shi family a good family history of shi diabetes especially a na kusa da kai first degree relative ne ke kira ko mamanka ko babanka ana gadon shi ne da yake kawo diabetes na ɗaya ke na biyu kuma za ka iya gadon diabetes amma idan ka kula da abin da kake ci healthy eating unhealthy eating yana cin abinci mara kyau da wanda bai da dauke da sinadarai shida na cikin abinci shi ma yana iya predisposing to
wasu irin abinci kenan
so ake a cikin ana son abinci ko wani abinci yana dauke da nau'in ya zama balanced diet yana da carbohydrates protein vitamins and minerals the fats and proper amount of water so wa'annan sinadaran guda shida when they are there in the right amount in a balanced amount shine ake so kuma ana akwai yanda ake dafa abinci ana so a ce mutum ya dinga ya rage cin soyayyen abinci ya dinga cin ko kuma wanda aka dafa ko an yi steaming ko an yi baking da kuma irin sawa a microwave din na abincin microwave sai kuma a rage cin su gishiri da kuma a rage cin refined sugar sugar kenan na kwali da ake sayarwa an fi son kamar natural sugar wanda sugar na asali kamar wanda yake cikin ayaba ko abarba ko kankana to shi aka fi so sai rashin exercise an gano cewa shi motsa jikin nan yana exercise yana increasing uptake na glucose so idan ma da ana so mutum a kalla mutum ya zama yana exercise din minti 30 a rana ya samu kamar kwana 5 yana minti 30 a rana
magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don kada daita lahanta mutum kamar ana managing din shi kenan ko
to shi diabetes da farko ai na ga miki nace miki shi diabetes cuta ne na tsawon iya rayuwanka a yanzu haka dai babu takamamman magani da za a ce gashi an baka kawai ba da magani ake yi yayi sauki ya rage sugan jikinka inda nan gaba ba za ka samu complication na cutan ba zai rage sugan jikinka saboda dan ba za ka samu symptom ba ba za ka samu rashin lafiya ba kuma nan gaba ba za ka zo da complication na cutan ba amma ba shi da maganin wai an baka ka warke sai da maganin da zai zai reducing symptoms in and they managing iya tsawon rayuwanka
da ƙarshe wani irin gargadi zaki yi wa jama'a
gargadin da zan yi wa jama'a shine kamar yanda aka faɗa a wannan shekarar na importance of screening in na mahimmancin gwaje-gwaje na ciwon suga shine ina kira ga jama'a duk wanda yake shekara 40 zuwa sama dan Allah ya je shi asibiti an ce kowane mutum daga shekara 40 zuwa shekara 70 ya dinga zuwa ana gwada jini sugan jikin shi bayan kowanne shekara uku ce da kuma wayanda dama suke da abubuwan da zai iya ƙara nau'in
zai iya haddasa musu cutar
yawa zai iya haddasa musu cutar kamar a ce sun yi gar suna da wanda yake da shi a jinin su ga iyayen su ko kuma wanda suke da jiki suka wuce suke da kiba matuka ko kuma a ba sa exercise ko kuma a'a akwai
ba sa motsa jiki
yawa kuma akwai nau'in mutanen da wasu suke da ciwon suga a jikin su kaman bakake kaman Hispanics yawa an gane cewa mun fi yin cutan sukari to su ma kamata da kuma masu hawan jini masu cholesterol high cholesterol yawan kitse a jinin su da kuma wanda mata masu aihuwan yara manya to duk mutanen nan da na kira ya kamata su kuma ba shekara uku ba shekara daya bayan kowanne shekara za su dinga zuwa a gwada jinin su a gani ko suna da ciwon suga ko ba su da shi because zuwa yin test din nan da
gwajin
yana rage in kai an kaga an same ka da shi kaga za a dora ka amma akan magani da wuri kuma risk of ka samu complication ko ka samu wani babban cuta ko wani
stroke
na gaba ko a fara ciwon ko a ce kana ciwon koda yana raguwa tunda in ka sha magani zai yi sauki kuma zaka kiyaye dokokin cin abinci kai exercise sai kaga ka zauna da cutan nan amma kaman baka da shi
to doctor mun gode
kuma ina godiya
Ya ubangi sarkin baiwa roƙon dani
na ke kullun safi to Allah ya ba mu lafiya
amin amin
to kun dai ji yanda mutanen nan suka babba da bayani da likita da shi me wannan ciwo da ya rayu da shi kusan yake kan shi ma shekara 21 kenan
wallahi
to kin ga kenan idan da sakaci yayi to da an samu matsala amma shekara 21 ai ba kwana 21 ba
haka ne dama in ka lura da abinci kana motsa jiki mutane
da dagewa ma kai yi abin kin san wani lokaci mutanen mu zaka ga dan irin dan sakaci ne irin kashi
lalaci
irin wannan abin to amma likita ita ma kin ga ta yi bayani abinda tace shine wannan gwajin da ta yi magana wata tace shekara uku ko tace ma ta faɗi ma wasu mutanen da suke da kiba ko makamancin haka su shekara ɗaya ɗaya ba ake son su je su
ana sa a rika zuwa don saboda yanda cutar take ɓoye kanta ba
sai daga baya ta bayyana
so masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntuɓar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake to sannan kuma kamar yadda aka ji shirin na yau da gobe akan lafiya in Allah ya so gobe ma za a ji wani sabon shirin na yau da gobe amma akan wani abin daban wanda ya shafi al'ada addini abubuwa da yawa muke taba wanda muna ma da dan ci gaban abin da zamu yi a gobe din in Allah ya so ya kai mu yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bugaje Safina ta sada su dangi
da suka taya ni gabatar da shirin a wannan yammaci sai kuma in ce sai Allah ya kai mu gobe amma akwai Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da ma engineer mu ne yau sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook live sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya Sa'ida ita ma ta taya wa aiki
yau da gobe Maryam Amurka na kiran kuma ta sa